Hausa na muryar Amurka nake magana daga birnin kwannin jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya kama mu a koda yaushe a duniyar gizo a voyahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu Haruna Maman Bakwa ne ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da makon ofishin muryar Amurka dake birnin mai a cikin shirin da zamu gabatar muku za ku ji cewa a tarayyar Najeriya wata tawaga a karkashin jagorancin shahararren malamin addinin Islama nan Dr. Ahmed Gumi ta gana da tsohon shugaban kasar ce Olusegun Obasanjo game da matsalar tsaro dake haddabar kasar. A jamhuriyar Niger kuwa ɗan ƙasar ne ke ci gaba da bayyana fatan su ga sabuwar gwamnati bayan da shugaban ƙasar Bazoum Mohamed ya nada Umudu Muhammadu a matsayin prime minister kuma shugaban gwamnati a makon da ya gabata. Har yanzu dai a jamhuriyar ta Niger kungiyoyin fararen hular ƙasar ne suka bayyana takaicin su game da zargin da ake yi wa waɗansu sojojin ƙasar Chadi da suka yi wa waɗansu mata fyaɗe a garin Tera da ke cikin yankin Tillaberi. Muna ɗauke da shirin ɗan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Niger amma duka wannan zai zo muku ne bayan na mayar da ku a Washington DC domin sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Majalisar Dinkin Duniya ta sanar a jeli ta yin cewa an kashe akalla mutane 40 a yankin Darfur ta yamma na Sudan wuni uku bayan wani rikicin kabilanci da ya sanadiyar da gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci. Rikicin na Aljinina da ke kusa da iyakar kasar da Chadi ya yi sanadiyar raunata wasu mutane 58. Faɗin tsakanin kabilun Larabawan Rizigat da kuma kabilar Basalit a Aljinina ya barke ne bayan da wasu 'yan bindiga sun harbi mutane biyu kana kuma suka jikata wasu mutane biyu 'yan kabilar Masalit a cewar Majalisar Dinkin Duniya, yayin da hukumomi ke kokarin tabbatar da musabbabin harbe-harben da kuma musayar wuta tsakanin kabilun biyu da ya ci gaba har zuwa jiya Litinin kana ya halaka akalla mutane 40. Majalisar Tsaron Sudan da ta ayyana dokar ta ɓacin ta ce ta jibge dakarun tsaron ƙasar a wuraren da aka yi rikicin domin maido da zaman lafiya. Sama da 'yan gidan yari 1,800 ne suka arce daga kurkuku bayan wani gagarumin samame da 'yan bindiga suka kai akan wata gidan yari a kudancin Najeriya inda suka yi amfani da abubuwan fashewa a cewar hukumomin gyaran halayen jama'a a jiya Litinin. Wannan ɗaya ne dai a cikin gagarumin fasa gidajen kurkuku a Afirka ta Yamma. Maharan sun yi amfani da abun fashewa suka kutsa cikin gidan yarin da ke Owerri a jihar Imo inda suka yi musayar wuta da jami'an tsaron kada suka sake 'yan gidan yarin a cewar wata sanarwa. Zan yi tabbatar da wasu 'yan bindiga da ba a gano ko su wane ne ba sun kai wa rundunar tsaron gidajen yari ta Najeriya shiyar jihar Imo a Owerri a cewar mai magana da yawun rundunar James Maduba yana faɗa wa kamfanin dallancin labaran Faransa na AFP. Yana mai cewa yanzu ba iya tabbatar da ainihin mutane da suka gudu ba. Ya ƙara da cewa abubuwa dai sun riga sun daidaita. Ya zuwa yanzu babu wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan harin ko da yake shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kira wannan harin da aikin ta'addanci na marasa imani kana ya kira ga jami'an tsaro su kamo maharan da kuma 'yan gidan yarin da suka arce. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin shugaban 'yan sandan birnin Minneapolis a nan Amerika Midaria Arredondo ya ba da bahasi inda yake cewa tsohon jami'in ɗan sanda Derek Chauvin bai yi aiki bisa ka'idar 'yan sanda ba a lokacin da ya sa ƙorinsa ya taushe wuyan George Floyd a kan titi har sama da minti 9. Rusunawa a kan wuyan Floyd bayan an sa masa ankwa aka kuma taushe shi ya saba wa tsari ko kuma koyarwa aikin 'yan sanda, inji Arredondo ya kuma ce wannan ba ɗabi'ar mu ba ce. Shugaban 'yan sandan ya ce an horar da jama'a akan yadda za su kwantar da tarzoma kada su daina amfani da ƙarfin tuwo ta yadda bai dace ba. Ana kuma horar da su akan ba da kulawa matakin farko, a don haka ya ce wajibi ne akan mu aikata hakan. Arredondo bakar fatan farko da ya taɓa zama shugaban 'yan sanda a birnin ya kori Chauvin da wasu jama'ai guda uku a ranar da Floyd ya mutu. Daga bisani Arredondo ya kwatanta mutuwar Floyd a watan Mayun bara da kisa. Tun da fari dai rukunin masu sauraren bahasi sun kuma ji ta bakin likitan ɗakin kulawan gaggawa na asibitin Minneapolis wanda ya fara tabbatar da mutuwan Floyd. A ƙarshe, majiyar da Amurka ta samo labarin ma'aikatar sojin Rasha tana tura jama'anta akan iyakar Ukraine na da tushe. tana mai kira ga Moscow ta bada dalilin wannan takalan kana a shirye take ta sa kafar wando daya da ita inji ma'aikatan harkokin wajen Amurka a jiya Litinin labarin tura da karon Russia da kuma kai komo da suke yi akan iyakar gabashin Ukraine shine na baya-bayan nan a tankiya tsakanin alakar Amurka da Russia da ta yi tsabi kasa da wata uku bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya dauke ragaman mulkin kasar mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Prince ya faɗa a wani taron manema labarai cewa Amurka za ta nuna damuwa a yunkurin da Moscow ke yi na tsoratar da Ukraine koda kuwa hakan na faruwa ne a bangaren Russia ko kuma a cikin Ukraine din a jiya Litinin Russia ta musanta cewa kai komon sojojin na barazana ga Ukraine kana ta kawar da tsoron jinki sojoji duk da cewa ta yi kashedi za ta maida martani ga takunkuman Ukraine akan kamfanonin Russia Sakatariyar jarida a fadar White House Jen Psaki ta faɗa wa manema labarai cewa rancabewa da al'abura ke yi a wannan lokaci sakamakon ayyukan Russia a gabashin Ukraine wani lamari ne da suka sanya ido a kai sosai.
Labarun duniya suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Halin yanzu za mu shiga a cikin taskar hoton da muka dauke da su a daidai wannan lokaci inda za mu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya biyo bayan ƙara tabarbarewar sha'anin tsaro a ƙasar musamman a yankin arewacin Najeriya. Shaharren malamin addini Islaman nan ne dake Kaduna Dr. Ahmed Gumi ya jagoranci wata tawagar mutane takwas inda suka gana da tsohon shugaban ƙasar Chief Olusegun Obasanjo. To menene suka tattauna a wannan ganawar ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a wannan rahoto daga birnin tarayya Abuja
bayan da ya gana da gungun yan bindiga dadi a cikin dazuka dake arewa maso yammacin Najeriya shahararren malamin addinin musulunci nan dake Kaduna Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Muhammad Gumi a jiya ya gana da tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta Najeriya Professor Usman Yusuf Na daga cikin tawagar malamin ga kuma bayanin da ya min.
Da maniya shine sun manyan masiya tsofaffin shugaban kasa manya-manyan malamai manya-manyan sarakuna za a je a yi masu bayani a kuma a ga inda za su ba da goyon bayan wannan abu shine muka fara zuwa wurin Chief Olusegun Obasanjo kuma ya yi mana karba ta gari mai ta kamanta jiya fa Easter Sunday hutun sun in Krista amma ya ba mu lokaci ya tara sarki sarakuna guda biyu limamin garin ya tara limamin babban masallacin da ke cikin ƙasa gidan shi din nan da kuma ya tara pastor kuma ya tara shugaban kan tara da cikin garin Abeokuta aka zauna aka yi abin nan aka yi magana kafin lokacin sun shiga da shi da sai gumi sun shiga ofishin kuskus tsakanin su sannan ya zo aka tashi aka haɗu a wannan ofis shugaban kasa Obasanjo ya tashi ya yi magana ya ce sanda ya dawo daga training aikin soja 1959 shi ne fa aka tura yana Kaduna daga 1959 har sanda yakin basa ta fara kuma yaje ya saboda ke ce Kaduna ya san Kaduna kuma yana da gida Kaduna amma yanzu ga arewa ga Najeriya yadda take saboda ka ba wanda zai zauna ya nada hannun kowa ya shigo ya ga yadda zai muka zauna aka yi magana da yake dole kowa ya shigo ya gani yace in ka lura wannan taron da na tara akwai malamai na musulunci da na kristan akwai sarakuna akwai dattijan gari akwai ni dan saboda haka muke a nan kauyen namu kuma ka lura da wani abu babu dan siyasa ko daya yace wannan ba lokacin su bane kar a take a maida harkar tsaro a siyasance shi yasa ba kira dan siyasa ko daya ba a zauna a yi magana na mun taso daga sakamata Kano muka zo mashi neman shi bayani yadda zai taimaka yadda zai albarkaci wannan abu saboda ka ba abinda za a maida siyasa bane ya zo ya ji mu shi kuma ya bada shawara kuma ya ga yadda zai iya shigowa wannan tafiya
to ko me masu sharhi kan al'amarin da kullum ke cewa kan wannan ziyara Alhaji Bashir Dan Musa yana bin diddigin abin da ke faruwa a wannan shiya
in ka kalle shi ta wani bangare ana iya cewa zai yi tasiri domin abinda shi Sheikh Gumi yake yi ya dan hito da wasu bayanai a fili na halin da su ƴan ta'addan suke ciki da kuma koken su amma babban magana anan shine cewa za a iya samun matsala akan wannan abin da yake yi idan ba ya samu haɗin kan gumurunin ba waɗanda abin ya shafa tumbanana nan arewacin arewa so bakwai din nan Katsina Kaduna Sokoto Zamfara Jigawa Kano har da ma Niger tunda Niger abin ya dami ta sosai sosai to in ba a samu hadin kan wayannan gwamnatin ba duk abin da wani mutum zai a matsayin zanzaba mai zaman kanshi yana da wahala
su ma kungiyoyin faran hula a shiyar arewa maso yammacin Najeriya na goyon bayan wannan kai komo na Dr. Ahmad Gumi Comrade Kabir Shehu yan daki jagora ne na wata kungiyar dake gangamin samar da zaman lafiya a jihar Katsina
a wurin al'umma jihar Katsina ko musamman kungiyoyin sakai muna ganin wannan abu ne wanda ya kamata a ci an yaba mishi an kuma shi karin goyon bayan da yake ba za ka fice abin da ne su maka magana akan shi ba yanzu har sai idan Allah ya kaddara kana da iyaye ko ƴan uwa mata kannai abokai ko abokan kasancinka da suke rayuwa a wannan yankuna da wani abu ke faruwa musamman an kuma irin su Bazari Safana dan Musa Jibiya da sauransu za ka samu cewa kamar mutum ne ya kasance ya faɗa cikin ruwa to ko takobi ka mika mishi kama zai daga fito da shi
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
daga tarayyar Najeriya sai jamhuriyar Niger makwabciyarta inda ƴan ƙasar ke ci gaba da bayyana fatan su ga sabuwar gwamnati bayan da shugaban ƙasar Bazoum Muhammad ya naɗa Uhumudu Muhammadu a matsayin Prime Minister kuma shugaban gwamnati ga dai ra'ayoyin waɗansu ƴan Niger din ta wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Tamar Abari ta tattaro muna a birnin Damagaram
suna na Rumanatu na hito daga karkara wannan gwamnatin da aka dora sabo muna mun famfo mun rijiya taimaka mu kuma kan likitoci muna so akai mu likitocin da za su kula lafiyar matan mu suna samun matsala wajen aihuwa a taimaka mu da jari da abinci
sunana Alhaji Abdul Karim Lamini Zan muna taya su addu'a tun da Allah ya riga ya ba su sai mu yi fata kuma Allah ya sa abinda suka dauka alƙawarka Allah ya sa mu gani Allah ya sa kuma a ga cika ana cikin kamar rishin tsaro a cikin ƙasa kuma ana cikin kamar tension za a ce ta tsaka masu mulki da masu adawa to ai kokari a cikin duka wannan fannin a samu kowanne a samu kanshi da mai da hankali akan kowanne ƙasa ta zama lafiya
da Allah waziri kuma mun bashar to ni kira na a wannan gwamnati kuma kira na da ƴan ƙasa in Allah ya kama ka shugaba ya nada maka kawai ka mishi biyayya sai dai talaka a tashi da addu'a Allah sa yayi mulki dan talaka in an kai haka kuma ƙasa za ta kai daidai
sunana Salmai mamma jage ne wannan gwamnatin kasa da ya hau Allah ba shi ikon rike kasa Allah sa ya ji tausayin talakawa mu diyan mu da ba su da aiki Allah ya ba su aiki Allah sa kuma ayi adalci gaba daya
har yanzu dai muna janguriyar ta Niger inda jami'an da ke fafataka kare haƙƙin dan adam suka buƙaci mahukuntan ƙasar su sake duba tsarin aikin sojojin waje masu sansani a yankin da ƙasashen Mali Burkina Faso da janguriyar Niger ke buƙaftaka bayan da aka kama wasu dakarun ƙasar Chadi da laifin yiwa waɗansu matan gundumar Tirafadi a wata hira da wakilin muryar Amurka a birnin Mai Solomon Mulibarma yayi da wani jigo a kungiyar Sovolle Niger Alhaji Salisu Amadu ya bayyana cewa ba za su yarda ba a ci mutunci ɗan Niger da sunan hulɗar ƙasa da ƙasa
wai su wanda suka yi maganin ƴan ta'adda su kuma ta'addancin da suke yahi bannan da ƴan ta'adda suke yi ya kamata ma a ce gaba ɗaya aikin nasu an yanki su koma gida a sake tsari don saboda abin da ya sa ɗan wake ake ɗaya kiɓa ta niyya yanzu a yau babu wani wanda zai kalle su da mutunci wanda ya zamanto a ce suna maganin ƴan ta'adda ashe mun sani ba su sun yi ƴan ta'addan ma ɓanna
ba za a iya ɗaukar wannan a matsayin wani kuskure ba
da Allah ka bari inda kuskuren inda mutum guda ne ya yi wa kaya abin ya wuka yau nan ya yi shi sai mu ce kuskure ne amma aka ce mutum daya wuce daya wuce biyu ya wuce biyar wanda ya zamanto ashe ma akwai wasu matan da su abun kunya ne su zo hudu ma abin da aka musu wannan wanda suka riga suka gashi ido ne wanda ya zamanto su a gaban bazansu ne aka yi wannan banne akwai mutuncin wanda za a zura dan adam wanda ya zamanto a gabanka ko diyar matarka ko diyarka a zo a ce ai mugun abin da a gabanka akwai ciwon da yi wannan kai sojinan mu suna da sun san mutuncin mu sun san hakkin mu za kare mu musa su kare kasar mu za su kare mutuncin mu yanzu ai tabbas an ya tabbata hannun wani bai ci ba to gwamnatin mu ya kamata ta sake nazari da abubuwan da yake wakana dan Allah a ba mu so za mu kayan aiki a horar da su bisa kan ka'ida a kiyaye da cewa a karantar da su mu ayo ba yau bososin mu suke zuwa ta kasa ka taba jin runa bin yawa kai waya kana ga gare su
yanzu menene ya kamata ai dan saboda kada irin haka ta sake afkuwa a nan gaba
abin da ya kamata a yi ya kamata sojojin wata ƙasa za su a zo a yi sharɗi wanda kowa ya zo sa hannu idan abu yawa kana ga abin da zai wakana idan wani abu yawa ga abin da zai wakana amma baya zuwa kuna haka kala zibi bai kamata ba wurin gyaran ido a gyaran ido a rasa idan gaba daya yo kuma neman gyara kuma yayi mu gobanna a abin da muke so gwamnati zo ta kare haƙin talaka na kowane fanni ta fito ta yi hurci babba wanda ya zaman to na cewar kai in aka taba talakanta tana jin ciwo yanda muke jin ciwo muke fito magana ita ma gwamnati ta fito ta yi magana kuma ta kaiwa wannan mutan tallafi a wasu kamfanin da aka musu da cuta musu da aka yi
masu sauraron mu kar ku sha'afa wannan shirye-shiryen na zo muku ne daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai a halin yanzu ga Muhammad Ibrahim Kwari dauke da shirin yan kasa da hukuma
yan kasa da hukuma
ka ja haka cikin kada zalunci mai za ka bada a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya fada mana kariya ne don sallo garzambo ne
masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwali zan gabatar
har yau a Borno state akwai malamin da yake karban 10,011 zuwa 10,012 a wata kazo ka ce zaka tantance suna ta aiki yanzu ga malamai da yawa wayansu hawan jini wayansu ma sun fadi sun mutu
mun gode wa Allah amma gaskiya muna cikin wani hali ne wanda gaskiya in ba mun yi tawakkali ga Allah ba za mu yi mu shiga cikin wani rayuwa ma daban
ba mu da ma malamai tunda wannan abun ya faru kamar ya faru muna kukan shortage na malamai tukun wannan abun ya zo ya faru
masu rare shirin na jihar Borno ne dake arewa maso gabashin Najeriya inda mutane fiye da 10,000 malamai dake koyarwa a makarantun primary jihar ke kantar barazanar rasa ayyukan su a dakace mu
fitina barci da gaba da fita Allah wa daren mai tarota da waɗanda suke da jawota hakanan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashinta
masarare zancen da nake da ku yanzu haka wasu daga cikin malaman da ke koyarwa a makarantun primary na jihar Borno sun shiga wata na hudu kenan babu albashi lamarin da ya jefa su tare da iyalai cikin halin kaka na kai wannan matsala dai ta samo tushe ne daga yunkurin gwamnatin jihar ta Borno na tantancewa tare da abin da ta kira tsaftace sha'anin koyo da koyarwa a dukkanin makarantun primary na jihar dalili ko shi ne zargin da gwamnati ke yi na cewa akwai malaman da suka mallaki takardun bogi da waɗanda ba su mallaki takardar cancantar koyarwa ba da kuma waɗanda aka ɗauka ba bisa ƙa'ida ba dangane da haka ne gwamnatin ta kafa kwamitin da zai tantance waɗannan al'amura sai dai ga alama kwamitin ya bar baya da kuwa
sunana Hawa Usman
ana ke aikin koyarwa
Gomari 2 Primary School
ke mun bayani abin da ya faru
an mana verification ne sai aka zo aka manna list wai muna da fake result aka rubuta mana gure to na karbo tuhum dina komai da komai an gyara min da tuhum dina bayan sati daya sai na karbo statement dina da na kawo kuma sai aka ce ore da daga clearing dina da tuhum din ba matsala so da aka zo aka manna suna kuma sai sunan mu kuma ya afiya ji
shekara ruwa kina wannan aikin koyarwa
shekara 21 yanzu 2000 ya kunta dina
to an zo an dakatar da ku zo taron da dakatar da ku
wata uku idan irin mu muna da yawa hakan da ya faru da mu muna da yawa sosai a sake taimaka a nada wani committee a sake ƙara yin bincike akan mu shine muna roƙon gwamnati ya taimaka ya dube mu yara na marayu ne haka ne
su nawa yara
yara hudu daga ni na daya mun gode wa Allah amma gaskiya muna cikin wani hali ne wanda gaskiya in ba mun yi tawakkali ga Allah ba za mu yi mu shiga cikin wani rayuwa ma daban muna roƙon gwamnati ya duba ire-iren mu da yawa wallahi takardar mu aje a duba a ƙara zuwa a duba cikin kwalliti wallahi mun yi karatu
bai ga malama Hawa Usman shi ma malam Idris Abba ɗaya daga cikin dimbin malaman da ke koyarwa a guda daga cikin makarantun primary a jihar Borno yayi tsokaci dangane da halin da malaman makarantun primary a Borno ke ciki tun ma kafin kwamitin tantancewa na gwamnati ya zo
halin da ake ciki sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un halin da ake ciki shine shi aikin teaching din ma kansa na primary school din mu koma kan haƙi da ya kamata a ba malami har yau a Borno state akwai malamin da yake karban 10,011 zuwa 10,012 a wata kazo ka ce zaka tantance ka tantance Borno gaba daya ka samu malamai 8,000 8000 ka dakatar kai baka ba su leta ba kai baka ce su tsaya a gida ba suna fitowa aiki suna ta aiki yanzu ga malame da yawa wayan su hawan jini wayan su ma sun fadi sun mutu muna appealin ma gwamnati ya dawo ya sake duba wannan abun in ya duba da idon rahama mu Maiduguri abu guda ɗaya shine educationally backward ga insurgency wayan su makarantun ma kauyuka yo shekara 6-7 ba kowa malami sai wata ya kare da sati biyu tukuna za doki wannan kudin a bashi yau a zo a ce ba za a biya ka ba baka san matsayin ka ba to me gwamnati take so a yi wani sana'a za ka yi wani aiki za ka yi waye zai rike ka ta ina za ka fara ya kamata a zo na duba wannan abu
shekaru nawa kana wannan aiki na koyarwa primary
ina aiki shekara 23 muna zo ne mun zuba Allah ido magabin da Allah zai yi da mu
to za mu ji abin da kungiyar NUT ta malaman makarantun primary ta Najeriya Reshen Barna ke fadi dangane da wannan batu da ma matsayin kwamitin da gwamnatin ta kafa
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumakanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more yanci wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana
ta wannan kenan kungiyar malaman makarantun primary Reshen Jihar Borno ta bakin shugabanta Comrade Jibrin Muhammad ta yi karin haske game da halin da ƴaƴan nata ke ciki a jihar
ni ma ina cikin committee daya daga cikin su akalla dai yanzu abun nan ya shafi malamai ya kai 10,000
to ni mataki kuke doka
lalle dakatarwa har yanzu mu ba mu tabbatar an dakatar ba in an dakatar da mutun za a miƙa mata takardar dakatarwa amma yanzu kungiyar nan kokarin da take ta ciro takardu ta rarraba duk magarantu kowa ya rubto mana matsalar sa a ciki kuma za mu tattara mu je gaban shugabanmu na Primary Education Board Dr. Kulima mu ga cewa wannan committee aikin da muka yi din nan a sake aje mana wani karamin committee wanda za ta zo ta duba wannan matsaloli da malaman nan wanda yanzu haka aka dakatar da sanarsu muna kan wannan kokarin amma ina so dai fadi ma kowa ya ji cewa a yanzu haka ba wanda aka kora amma an rike musu kudi kuma wannan kungiya tana kokari ta ga cewa wannan abubuwan da ya shafe su din an kawo karshen sa me yasa an ka duba wani takardar sa mai kewa aka ce nashi ba kewa magarantar da yayi ita ta rubuta ta ce takardar nasa ya kammala to a wannan mutum ya kamata shi wa bashi incin sa a saurare shi wani ma bank statement nashi bai kai wata 12 ba dan matsalin wannan rikicin da ake na Boko Haram bai samu ya zo ya samu ba shi ma ya kamata a saurare shi kai wani ma sunan sa ya fito ya zo ya attending verification sai aka ce wannan mutum bai ba ganshi ba to irin wannan matsalolin ya kamata mu samu muna roƙon gwamnatin jihar Borno mun san niyyar ta jara ne ma bangaren ilimi amma muna roƙon gwamnatin jihar Borno a ga cewa an sa wani karamin committee wanda za mu revisiting wannan activities din da aka yi na farko mu ga cewa marasa laifi din a ya kai musu su ci gaba da sana'arsu don haka mu wannan kungiyar namu ba za mu daure a mutumin wanda takardunsa duk na bogi ba za mu daure marigindi ba duk da haka dai muna roƙon gwamnati tunda ya tsallake wannan wajen ije isamu secondary school da yi registering ya tabbatar ya samu na kwarai din eh dan yanzu in ka duba ba mu da ma malamai tunda wannan abun ya faru kamar ya faru muna kukan shortage na malamai tukun wannan abun ya zo ya faru in Allah ya yarda za a yi jaransa
Comrade Jibrin Muhammad kenan shugaban kungiyar NUT ta malaman makarantun primary a jihar Borno to kin dai kwamitin da gwamnatin ta kafa game da wannan lamari karkashin jagorancin Dr. Shachima Kullima ya mika rahoton sa ga gwamna Babagana Umar Azlim a fadar gwamnati
to da nan ba a samu requisite cikin qualification stands at only 10,103 of the total
yace jimlar malamai 10,103 ne ke da takardun cancantar koyarwa daga cikin malamai 26,250 da ake da su a jihar Borno daga shekara ta 2000 zuwa bara wato shekaru 20 da suka shude hukumomin ilimi a matakan ƙananan hukumomin jihar Borno sun dauki malamai da sauran ma'aikata a matakin primary su 19,140 gabanin wannan aiki na tantancewa gwamnati na kashe naira miliyan 693 da 114 da 626 da kwabo 96 amma bayan kammala aikin mu alƙalman sun sauka zuwa naira miliyan 509 da 466 da 336 da kwabo 76 wanda hakan ke nuna gwamnati ta samu rarar naira miliyan 183 da 648 da 290.20 fasarar kalaman Dr. Shatima Kulima kenan lokacin gabatar da rahoton sa ga gwamnatin jihar Borno Farfesa Babaga Nazulum game da aikin tantance malaman makarantun primary a jihar ta Borno sai dai rahotanni daga jihar na cewa har yanzu gwamnati bata kai ga fitar da matsayar ta ba akan wannan batu amma za mu ci gaba da bibiya domin jin inda aka kwana
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ka kafa a ci dadi ba ba alkawarorin kariya ba
yanzu kam karshen shirin dan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Dauda Biyu Mahmud Ibrahim Kwai daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya assalamu alaikum
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura
Shirin 'yan ƙasa da hukuma kenan kuka saurara tare da Muhammad Ibrahim Kwari a halin yanzu kuma ga Sulaiman Mune Barma dauke da sharhin jaridar Jamhuriyar Nijar.
Jawabin da sabon shugaban ƙasar Nijar Bazoum Muhammad ya yi wa al'ummar ƙasar a yayin bikin rantsar da shi a ranar 2 ga watan Afrilu na daga cikin manyan batutuwan da suka fi ɗauka hankalin jaridu a wannan mako. Jaridar Le Vanaman ta ce batun yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a na daga cikin ayyukan da Muhammad Bazoum ya ce zai fi baiwa fifiko a tsawon shekaru 5 na mulkinsa. Yana mai cewa ba sani ba sabo ba zai gajiya da wannan yaƙi ba. Domin yana da masaniya a game da tarnakin da cin hanci ke yi wa cigaban ƙasa haka kuma matsala ce da ke zubar da kima da darajar gwamnati a idan jama'a sannan hakan kan tabarbarar da sha'anin tsaron ƙasa jaridar Lanketer na cewa tsohon shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu ya fara laluban sabon rayuwar da yake shirin tsunduma bayan sabkarsa daga karagar mulki kamar yadda za a fahimta daga gidauniyar da ya daure aniyar kafawa mai suna Fondation Isuhu Muhammadu wato film a takaice jaridar ta ce shin bayan tukuitin da ya samu daga gidauniyar Mo Ibrahim ta wace hanya zai samu kudaden tafiyar da ayyukan tasa gidauniyar jaridar Niger Enter Ebdo ta bayyana cewa kamfanin Cominac ya dakatar da ayyukansa kwata-kwata bayan shekaru akalla 47 na ayyukan haƙar ƙarfen uranium a arewacin jamhuriyar Niger saboda abinda aka kira faduwar darajar wannan karfe a kasuwannin duniya matakin da atake yake haddasa cikas a fannin tattalin arziki yayin da a dai bangare abin ke jefa daruruwan ma'aikata cikin halin zaman kashe wando wato dai rufe kamfanin Cominac tamkar rufe galibin kofofin shigar kudade ne ga al'umar Arlit saboda yadda komai na hada-hada a wannan yanki ya tahallaka akan ayyukan haƙar ƙarfen uranium Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraron mu daga nan ne muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci wanda suka zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bakwa da shirya na gabatar ke ce muku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.